ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى ينون عمل وانا الوكتشي يوم 28 غوتن شوال جران أني محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوى مدينة شكرا دون دار دريق دار بين دهولو من دي 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 دقو مشا تقص غوتن مي لشكرا تدبول ويدا شرين دوك ملادية. الحمد لله من دوكن كراتون من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. من أتكين بعد ذلك مغانا أكام هان بيدي دهما فارلون أبو بوا أكراتون دي غباتا ankaranta ayoyi da ya kawo wanda ya bude wannan babi da su wanda kuma yau za ta shi akan hadisan da ya kawo akan wannan matsala ta hana bid'a da gofarren abu. Yace wa ammal ahadith wa kasiratun jiddan wa hiya mashhuratun fa naqtasir ala tarfin minha. Yace amma hadisai suna da yawa sosai kuma mashhure ne a riga an san su wanda suka yi magana akan haka fa naqtasiru ala tarfin minha. Saboda haka zamu karanta akan wani yanki daga cikin wannan hadisi din in muka kawo su sun isa ba sai mun fara da wasu ba. Yace hadisan da ya kawo ne cewa Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna huwa raddun. Yace ana Aisha radiyallahu anha daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda kala tace qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam annabi ya rabbi sallallahu alaihi wasallam sabbata gare shi yace man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Wanda ya kirkiri ya fari wani abu a cikin al'amarin mun nan wanda baya ciki fa huwa raddun am mayar maka. Muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun hadu akan wannan hadisi. Fi riwayatin Muslim alwala Muslim yace man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laysa alayhi amruna wanda babu umurnin mu a ciki fa huwa raddun am mayar maka. Malam ya kawo mana mai sharhi yace da aka ce man ahadatha bi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki a cikin al'amarin mu da baya ciki an bayar masa yace shine kafare wani abu a cikin musulunci wanda baya cikin musulunci kuma ba shi da wani asali daga cikin asaloli na addinin musulunci kafare shi kafara shi. Yace wannan abun an bayar maka shi ko musulunci ba zai karkata zuwa gare shi ba. Sannan wannan hadisi ya kunshi ka'ida mai girma daga cikin ka'idodin kiyaye addini. Saboda haka ya wajaba a san shi a kiyaye shi sannan a jira kai kuma da fara fararin abubuwa. To hadisin ya ce man adatha fi amrina hadha wanda ya kirkiri abu ya fari abu a cikin wannan lamarin namu na addini wanda baya cikinsa ya kawo shi to an mayar masa. Saboda haka shi musulunci ya kunshi dukkan abun da za ka yi na rayuwarka ya riga ya tsara maka yadda za ka yi. Ba a buƙatar ka ƙirƙiri wani sabon abu ka kawo. Yadda musuluncin nan ya faɗa haka za ka yi, ba za ka saɓa ba, ba za ka yi naka ba. To a cikin wannan idan muka lura za mu ga cewar wannan hadisin yana karantar da mu cewa duk abin da za ka yi zama ko umurnin Allah a cikinsa, akwai umurnin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikinsa kafin ka aikata. Duk abin da za ka aikata ya zama akwai umurnin Allah a ciki, akwai umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa. To amma yanzu musulunci yana da gidaje kamar yadda muka sani, akwai wadanda su suna maqamul islam ne inda musulmi da musulma ta nan suke inda musulmi maza da mata a nan suke musulmi ne kawai ordinary musulmi ya da shi musulmi ne ya zauna wannan wajen amma bai zama mu'mini ba tunda akwai wanda zai zama mu'mini shi kuma kaga wannan wani maqami ne na biyu yasa qalat al-arabu amanna kullun tu'minu wa la tu'minu aslamna Jarabawa ko su ce Rasulullahi mun imani yace a ku musulmi tare kaga shi mataki ne sana ko ne zai wuce nan a ce kuma wallahi hibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa to wannan gidajen duka kowa yana bin umurnin Allah ne da umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan da yake yana makamul islam ne ko yana makamul iman ne ko yana makamul ihsan ne ko a cikin wannan mataki yake abinda ake nema shi ne duk abin da zaka fara shi a cikin addini ya zama akwai umurnin Allah a ciki akwai umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki to sai Allah ya karbi abu amma duk abin da ka fara wanda babu umurnin Allah a ciki babu umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda hadisi yace laysa alayhi amruna babu umurnin mu a ciki man adatu fi amrina za malaysa min abin da baya a ciki ka kirkira ka kawo to wannan shine an mayar maka shi ba za ka karbe shi ba an mayar maka shi ba za ka karba ba to anan wajen sai kaga ana gogarin fassara wannan hadisin da ba ma'anarsa ba ana gogarin fassara shi da wata ma'ana ta daban wanda ba haka yake yi ba an ce wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu wanda baya ciki an mayar masa wanda baya ciki an mayar masa to sai kaga mai son ya zagi bayin Allah waliyan Allah sai ya dauko hadisin da sai ya karanta yace ga ƴan bid'a sun kirkiri fararin abubuwa wanda ba sa cikin addini sun kawo to menene aka kirkira wanda ba cikin addini ko karatun mu na ba mu fara ba wani abu da aka kirkira wanda ba cikin addini ka nemi jagora zuwa ga Allah ba cikin addini wanda zai kama hannun kai kai ka ba dan Allah ba cikin addini alqur'ani yace ya ayyuhal ladina amtukullaha wa qulu ilayhi wasila وانيبوا الى ربكم واسلموا له سيكاني بي جابورا وانا زي كيكا زوا على الله وانا يلا تكنا ديني كو ذاك ما انا حكا كوي كتبي وكنا بي جابورا با سيكاني با كاكا زوا لك وانا يلا تكنا ديني جدا بابا ليس من هو سنة ايوكا نزاع باكا كي مثالي نكاري كتارا سنة ايوكا نفر الله wasu ne aka kirkiya wanda ba sa cikin addini aka kawo aka ce kai ko kuma suna cikin addini lawa sabbi ne aka kirkiya aka kawo an ce kai istighfari kai salati annabi kai la ilaha illallah wannan ba sa cikin addini ba sa cikin addini suna ciki amma shin kowa sai yayi kowa sai yayi duk wanda yake yana musulunci sai yayi su a bai zama dole ba akan sa bai zama dole a kansa ba saboda haka idan kai istighfari kai salatin annabi kai la ilaha illallah ka nemi jagora zuwa ga Allah ba za a ce maka dan bid'a ba ba za a ce ka kirkiri sabon abu ka kawo cikin addini ba daman yana nan a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ni ina tuba zuwa ga Allah a rana sau 100 ko sau 70 yana cikin addini wannan ko ba a ciki yana ciki Allah ya ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi ya ayyuhallazina amanu ba ayyuhal muslimina ba ko ya ku annuka imani ku salati ba ko Allah yi ba kenan in kana salati annabi ka zama dan bid'a kenan in kana la ilaha illallah inna Allaha abdu zikri la ilaha illallah idan kana yi ka zama dan bid'a kenan wannan ai yana cikin addini ba kirkiran sa kai ba jagora ka ne ma zuwa ga fara Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce to ni ba za ka yi ni haka kawai kana da waka komai ba sai ce in kana so mutane sai ka yi istighfari sai ka yi salati Annabi sai ka yi halala sai mu tafi tare yanda in an je wajen ka ba za ka ga dan hasken ka amma in ka tafi duhu dulun ka ba za ka gane ka ba in ka je da duhu sai sa ake karban zikirori ake kenan saboda ka tsara amma tambaya anan shine abin da aka kirkira cikin addini wanda baya cikin sa shine kafir da musulmi a cikin musulunci ai ba kafir da musulmi
amma wanda suke kira mutane yin bid'a nan suna taburta musulmi duk wanda bai bi hanyar su ba sun dauke shi kafiri wannan yana cikin addini mutum ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana sallah yana dukkan ayyukan ibada amma kana ce masa kafiri kana ce masa mushriki kana ce masa dan bid'a wannan yana cikin addini kaga wannan baya cikin addini aka kirkire shi aka kawo shi aka kawo da mai sallah yana sallah amma ana kawo shi ba da sallah da yake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma wanda yake wa musulmi dan uwansa kafiri take da yanzu ya zama kafiri wanda kaga masa kafiri idan ba kafiri bane wannan kalmar za ta zaga ni ta dawo kanka kai da kabara masa kafiri to wannan abun ba san shi ba sai a san wannan aka kirkire shi sabo a cikin addini aka kawo shi shine aka yi mi aka kaburta mutane aka ce ku kafirai ne inda ba ku bi farin karu ba ko ku gaddara abin da muke ba kun zama mushrikai kun zama kafirai kun zama yan bid'a sabon abu ke da aka kirkire a cikin addini wanda baya ci aka kawo shi shi Usman ya zo kasan nan ya samu mutane su bata sun zama yan bid'a suna aikata bid'o'i iri-iri ya yaƙi bid'a ya tsaye da sunna suna annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai kawo da su ba bai ce kun zama arna kuma mushi dai ba dan da ya kawo da su ya ce arna ne mushi dai ba za su gane sunna da yake zo su yi ba sannan kuma sai ka gangara ka ji shi ma yana bin bayan Allah bai gane cewar ashe bin bayan Allah bid'a ne shi ka ne ba shi yasa sai ya magale a cikin a jikin Sayyidina Abu Qasim Jilani radiyallahu anhu shine jinsa kaga shi kama bayin Allah zuwa gaba da Allah ba shirka bane ba bid'a bane wanda yazo ya jididin musulunci a kasar da muke ciki shi ma ya kama wasila ya kama tsarin sa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala bai ce zai tafi shi gadan sa ba saboda ka kama tsarin zuwa ga Allah ba zai tafi mai da mushriki ba dan kana yi ba za ce ga mushriki bane kai ka sani cewa wanda ka kama shi ne gaba da Allah dan baka dauke shi Allah ba wasila ne kake nema abinda zai shiga zuwa gaba da Allah saboda kaga wannan abin da aka kawo cikin addini wanda baya ciki ne sabo wanda baya cikin addini a kafirta musulmi baya cikin addini sannan aka kawo yawo kamar yadda muka bara kai kalmatul shahada ka wani la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shi yake mai da kai musulmi amma sababbin mutanen da suka zo suka ce a'a baka musulmi da ba ko ka wani la ilaha illallah muhammadur rasulullah da saura sai ka yi imani da tauhid uluhiyya ka yi imani da tauhid rububiyya ka yi imani da tauhid asma wa sifat sai ka yi imani da wannan kashi kashin tauhid guda uku ka buga zuwa musulmi kuma magana da ake faɗa shine babu inda aka kawo cewar ga wani ya zama musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka san uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat ka bai ba shi musulunci ko sahabbai wani ya zama musulunci a hannun sai ya san uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat ka bai ba musulunci babu wannan kaga a hadasa ji abu na hada ba lai sabiru ka ki kiri abu a cikin addini wanda baya ciki kuma yin rahu ka sha iska sai ka ce yan bid'a wannan bid'ar kuma waye waye kuma maka ita ba Allah bari Allah zai faɗi aka bani sallallahu alaihi wasallam bai faɗa saboda ka wannan labari sai a mayar maka wannan tauhidin naka sai zama bai samu wajen zama ba sannan wani abu da aka fare shi ko a san wannan kwanan nan ba ya sake faruwa a hadasa bi amri da hada ba lai sabiru shi ba samu abu da kake kira a cikin nan mai da baya ciki wanda an mayar musu shi shine raina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke yi ko suka yi musulunci bai taba jin cewar annabi ba komai bane sai a wajen su aka ji kaga wannan sabon abu ne suke kira a cikin addini wanda baya ciki alqur'ani ya ce maka yi bi litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu kai imani da Allah da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ga girman annabi sallallahu alaihi wasallam ka girmama shi haka alqur'ani ya ga maka litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu sanan wa tusabbihuhu bukratan wa asila ubajin annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam kamar tasbih kaga alqur'ani ya ce ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ka girman sa shine abin da aka koyar da kai shikenan sai kai kuma baka zaka din ba kake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bakin komai ba kaga kaga wannan ka kirkiri sabon lamari a cikin addini wanda baya ciki ka kawo shi ka kirkiri sabon abu wanda baya cikin addini ka kawo shi abinda addini ya sani shine ka girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda musulunci ya sani idan ka nuna mutane ba sai kun girmama Annabi ba ba sai kun yi komai ba to kai ma ka kirkiri wani abu sabo a cikin addini wanda baya ciki ka kawo shi wanda zai kai ka ma zuwa ga kafirci gaba daya zai kai ka zuwa ga hukuncin da ya kamata ma a kashe mutum duk wanda ya rena Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa kisa ne saboda ga wannan abu sabo da aka kirkira a cikin addini da baya ciki aka kawo na cewar Annabi ba komai bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bid'a ce mummuniya da aka kirkire ta kuma duk wanda ya yarda da ita yana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ya zauna a cikin haka to zai yi aikin banza kenan ayyukan za su zama na banza saboda haka idan ka duba abubuwa da yawa wanda aka kirkire su sabbin abubuwa wanda ba su cikin addini aka kawo ko me wanda yake kiran ya kawo shine zai dawo kuma yana neman kafin raka yana neman ci maka dan bid'a bayan shi yake kiran abubuwa sabbi ya kawo a musulunce bai ga ka samu mutane suna ibada in dai wannan ibada da suke yi alqur'ani ya tabbatar da ita hadisi ya tabbatar da ita hadisi ya tabbatar da wannan ibada da suke yi to bai halatta ka kawo wata ba kace a bar wancan a zuwa a yi ka kawo bai halatta ka kawo ba sai dai nasu ya kana ja ko kuskure a ciki sai ka kawo naka amma mutanen nan suka mutanen suna godan Allah suna komi amma sai da suka gyara suka kawo nasu ka gane sunna shi yasa zaka je ka dauko hadisi kace da hadisin nan yake za ya yi abu gidi kaza ba kuma ga abin da mutane suke kansa wanda mutane suke kawo kuma ba hadisi a kansa ba babu ba saboda wai ka nuna kai baka wani karatu sabo ka kawo zai yi ma karatun da aka zauna a kai an san wancan nakan an san shi ba ba san shi ba to amma sai ka nemi ka ciya kuda shi musulunci ba san ciya kuda in ka ce zaka ciya kuda wala za ka yi ka kai giri sabon abu ka kawo shi a cikin addini saboda wai ka kawo bambanci a cikin mutane to ba bukatar kai ma da abubuwa da dama wanda ba dole bane sai an girba su sababbin abubuwa da aka kirkira wanda ba su cikin musulunci aka kawo kaga mutum ya zo ya aikata wani aiki yana jira a taba shi ya kawo maka hadisi yana jira ka taba shi ya ce zai baka hadisi kamar kai baka san hadisin ba wani an zo an yi sallah za a yi sallah azhar sai ka mu karatu a fili a sallah azhar kuma aji sunna ne yana raya sunna a fili ya kama ana idarwa ka tafi ce haba kai ga hadisi yana nan an zo za a yi sallah wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ahyanan yana jiyar da su ai ba wani abu bane Annabi ya jiyar da su to in ba ya fili ba za su gane cewar ka ana karatu to da Allah kana da duma da wanda aka yi suka shuɗe ba zan wannan hadisin ba kai ne yanzu kai Annabi ne sallallahu alaihi wasallam da zaka yi bidiya ji ko me kaga wannan wani sabon lamari irin wannan murmura sai da an debo su an kawo wai saboda a ruɗa hankalin mutane to duk wanda yake yin sabon lamarin sa a cikin addini ya kawo shi saboda ya ruɗa hankalin mutane Allah ya mayar masa wannan abu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa ba karba ba arwaya muslim ya ce wanda ya aikata wani aiki wanda babu umurnin Allah a cikinsa an mayar masa na kafurta mutane ya kafurta su ya maida su yan wuta ya kiye yadda da musulunci su duka suna faɗin la ilaha illallah ko wani lokaci in dai mutum ya yi haka to an mayar masa lamarin nasa Allah bai karba ba zai zama ya shiga cikin waɗanda suke bauta wa sun zuciyarsu a fara'ita manita kada ilaha hu hawa ya rasulullah ban ga wanda yake son zuciyarsa a matsayin ubangijin sa ba shi son zuciyarsa ne inda ya masa dadi to anan yake in yaji bai dadi ba sai ya canja wuri na'am wa an jabir radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtihi wa shadda ghadabuhu hatta kana munziru jayshin yaqulu sabbahum wa mastaqu wa yaqulu bi insu ana wa sa'atuka hatayn ويقرن بين اصبعيه الصبابه والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن إرباد بن صارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. يجي وعن جابر رضي الله عنه سيدنا جابر الله تعالى مسجد قال يأتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضوا النبي جابر مثل الله صبت على ريشي أكثر شيء دنيا قطبة إيه مرت عيناه إذا سينا إنجا وعلى صوته ينا لك صوت إنساء واشتد غضبه واتو ينين جن halin fushin sa yana tsananta ataka annahu munzur jayshin kamar yana bada gargadin cewar ga wata rundunar tana zuwa za ta yaki mutane ya gode yana cewa sabahakum wa masaku ina muku wato albishir da wayan garin ku kuma da la'akariyar ku wa yaqulu yana cewa ku istu niya aiko ni ana wasatu ka tai ni tsakani na da tashin alkiyama kamar haka ne wa yaqulu baina usbu'aihi yana hada tsakanin yatsunsa guda biyu as-sababatu wal-wusta manuniya da kuma tsakiya wa yaqulu yana cewa amma ba'd bayan haka fa inna khayral hadisi kitabullah lalle mafi alherin magana shine littafin Allah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shiriya kuma ita ce shiriyar annabi Muhammad su ya da mace Allah subhanahu wa ta'ala وشر الأمور مهدساتها ما في شر الأمر كما فارروس وكل بدعة ضلالة للي قوة بدعة بتج ثم يقول سنسي شيء أنا أولى بكل مؤمن من نفسه للي نين في شنشنت أكم قوة لمؤمني أكم كنسا من ترك مالا وان دي بدوشيا فلأهله تنيا لنسني ومن ترك دينا وان دي برباشي أو ضياعا كوكما يبر إيالي failayya zuwa gare ni ne wa alayya kuma kai na ne rawahu muslim imam muslim da wannan hadisi wa an irbad bin sariya hadisi ustadi an rawaito hadisi daga irbad bin sariya hadisin da ya gabata fi babul muhafazati ala sunnati a cikin babin da ya magana akan kiyaye sunna to wannan hadisi na ni sallallahu alaihi wasallam shi ma dai yana magana ni sallallahu alaihi wasallam yana kutuba yana daga sautin sa har idanunsa ya ja saboda abin da yake fadi sannan yanayin sa yana canjawa yana nuna cewa yana isar da sako wa mutane a ciki yana cewa kun wayi gari kun yi la'akariya sannan ku sani ni an aiko ni tsakani na da tashin alkiyama kamar haka ne kamar tsakanin babbar yatsa ne da manubiyarta yana har tsakanin yatsunsa wannan manuniya da babbar yatsa saboda haka yana gargadi wa mutane a ciki yana ce musu fa inna khayral hadisi kitabullah mafi alherin magana dai mafi alherin nan ce shine littafin Allah alqur'ani kenan saboda haka wannan magana zaka ga da ita ce wasu suke bude maganar su fa inna khayral hadisi kitabullah mafi alherin nan ce shine littafin Allah gaskiya ne mafi alherin da ce shine littafin Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shiriya kuma shine shiriyar annabi Muhammad ya rahmata Allah sun faɗa gare shi wannan magana haka take amma wannan ba shi yake kore neman gane littafin Allah da gane sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce fa inna khairul hadisi kitabullah mafi alherin da ce shine littafin Allah to waye ga maka littafin Allah adole da kana wanda ya ga maka shi ko za ka ga kanka abu ne ka ga kanka ba in ka ne me ga maka shi kenan ka zama shirki shi kenan ka wannan bid'a in ka ne me sanar da kai littafin Allah ka zama shirki ka zama wannan bid'a saboda ka wannan karatun ba za ka ja shi da sai ko inda kai da hadisi kitabullah saboda ka duk malamai masala duk wanda ya san addini ka karkade shi ba ruwanka da shi kai ma za ka shiga ka gane kai ba za ka gane karatun da kanka ai ba haka bane alqur'ani cewa yi wa idza ja'ahu amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law rudu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan wani labari ya zo musu na jin dadi ne na samun zaman lafiya ne ko na tsoro ne sai su waka shi a cikin mutane sai su ta yadawa ai kaza ba ai ai kaza ba ai walau rubu ila rasul da za su mayar da maganar wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wajen wanda su ne ulul amri na cikin lamari din da sun gaya musu yadda sakon yake nufi da sun sanar da su abinda sakon yake nufi kaga yanzu idan kace fa inna khayra hadith kitabullah mafi alherin zance shi ne littafin Allah ka faɗi gaskiya ba kai ƙarya ba amma dole ka zaka koma wajen bayin Allah da suka san littafin Allah nan su gaya maka menene Allah yake nufi kuma wannan koma wajen su ba ka ba ka zama shirki bane ka koma ba ka zama dan bid'a bane nan ne ma zaka ji littafin Allah da kyau saboda kana neman ma'anarsa kana neman ma'anar littafin Allah a cikin alheri da ce shi ne littafin Allah to sai ka kawo bayin Allah da za su gwada maka wannan littafin Allah su ga ma ga abin da yake nufi saboda in ka kama kanka kace da kanka zaka gane sai ka sha wuya ba in karatu da kai ba zai yiwa dole sai ka samu tsani wanda ya sani ya sanar da kai an yi wani malami a cikin irin wannan malaman wanda su da kansu za su shiga su gane ko inda kana hadisi kitabullah mafi alherin da ce da kitabin Allah ya shiga cikin Qur'ani da kansa zai gane sai ya dace Ibrahim radiyallahu anhu shi Ibrahim ya su da suka zo sai ce na ji an ce kai kana fassara Qur'ani amma kana bin fassaran malamai ne kana bin abin da malamai suka fassara ga abin da Allah ya ce amma sai ka barshi ka je ka dauko abin da malamai suka ce ma'anar ta kenan kace ka hauka wannan ai ba a yin tawili ka fassara yanda Allah ya fassara kawai ba ruwanka fa inna kai hadisi kitabullah fabi alayhi da sai tajin Allah ne saboda haka karanta ka fasara shi ya duba shi ya ganshi sai ce eh haka ne alqur'ani ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila wanda ya kasance a nan makawo ranar tashi kiyama wanda zai tashi makawo ko mutum makawo ne sai shi ran ya ga masa haka alqur'ani ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila wanda a duniya makawo ne to ranar tashi kiyama zai tashi makawo ne kace bayin da kai da hadisi kitabullah dan Allah baka neman karin bayani ne dun ba kawo ya zama kawo gina ta shar kiyama kaga ba haka bane dole sai ka ji ka nemi wanda ya san menene ma'anar abu menene aya take nufi ya fassara maka mafi alheri magana Allah ne amma kai baka gane maganar ba sai ka nemi bawan Allah da ya san ma'anar maganar ya gaya maka sai ya ce shi to ai ba haka ake nufi ba ana nufin wanda ya makance bai bi hanyar Allah ba sai ce to wannan bayanin da kake yin ai malamai ne suka yi malamai ne suka gane wannan inda za a fassara shi haka kawai ba za a yi bayani ba na malamai ba za a je a neme su fassara ba kaga za a yi faɓa kenan ta saboda haka maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne fa inna khayra hadithi kitabullah mafi alheri magana shi ne littafin Allah amma dole sai ka nemi bawan Allah da ya san littafin Allah nan ya gaya maka menene littafin Allah yake nufi ba kai da kanka zaka je ka nemo ba in zaka nema da kanka to lalle kuwa zaka yi faɓa wuri sanani sallallahu alaihi wasallam yace wa kayyul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shiriya shine shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abunda annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar kenan ya aikata da abunda ya faɗa da abunda aka yi a gaban su bai magana ba to dan ka gane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ka nemi tsani sai ka nemi wasilan da zai ganar da kai meye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam meye hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suke nufi me suke nufi me ma'anar su sai ka samu tsanin da zai koya maka hadisan nan ya fassara maka amma kawai ka ce kai hadisi ne ka fassara ka gane kai ba ai ba kai ba sai ka bi tsanin dolin ka wannan ma'anan wannan fassaran wane ne fahimtar wane ne nake kai shine karatu ne muke na bigewo in ka ga mun yi alola ko mun yi tsarki sai mu ce to wannan fahimtar Imamu Malik ne muke kai wani zai ce shi ko ne Imamu Shafi yake wani ko zai ce ne Imamu Abu Hanifa yake wani zai ce na Ahmad ibn Hanbal yake kuma duk hadisan da shi hadisai ne amma kowa da irin ma'anar da ya gane me waye jagora ga cikin wannan abu da kake wannan hadisin da kake dauka kake amfani da shi waye jagora ga ciki sai ka ce Imamu Malik ko Imamu Shafi ko Imamu Abu Hanifa ko Ahmad ibn Hanbal kai bai wani a ciki ka mai da shi wani abu ka mai da shi shine annabi ba ka mai da shi shine annabi ba amma dole ka sai ka nemi tsani cikin fahimtar abu za ka rada hadisin wurin ba za ka iya ganewa ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya fadi magana sun ce me kake nufi su da kansu sun ce me kake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naji mubashin Allah da wajen yaman suka ce to subhanallahi mubashin Allah da wajen yaman yace ai suka ce me kake nufi yace wani za a yi waye zulkarin ne me kama kaza me kaza kaza ya ji musu wani ba Allah za a yi amma kaga irin magana yadda ta fito saboda haka wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shiriya shine shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ne bi malamai sun karanta da kai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya maka ma'anar abin da ake nufi in ba sanar da kai an gaya maka ma'ana ba sai ka karanta hadisi ka fito ka ce za a lura da Coca Cola kawai sallar ta yi misali kai haka ko kai wani abu daban wanda ba ga san da kai na kane muka ce da hadisi ko ka ce za a iya yin sallan idi ga sallan idi shikenan ranar juma'a ba za a yi juma'a ba ba za a yi azhar ba a miƙe kawai sai la'asar hadisi ga garanta eh ka garanta hadisi ka ga wannan kana ji ka karatu kai kai da kanka kenan a hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sallan juma'a ranar sallan idi ranar juma'a sai ce to mutanen kauye ku kam in kun ga dawowa sai kun dawowa amma mu zai zamu juma to wanda yake karanta hadisin nan ba wajen malamai ba ya karanta da kansa ya gane sai ya ce maka to in dai an yi idi ranar juma'a ka sha kawai in an yi idi ranar juma'a shikenan ba ruwanka da azhar ba ruwanka da sallar juma'a sai la'asar shi ahli sunna ne ya gane sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ka ga karatu sai ka kowa wajen malamai su fassara maka me hadisin ne yake nufi in kaje da kanka zaka yi to wahala lashi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharri a cikin al'amura kuma shine abubuwa da aka kirkire su fararru wanda ba sa cikin addinin musulunci aka dauko su aka kawo su fararren abu da aka kirkira wanda baya cikin addini ba umurnin Allah a ciki ba umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki a dauko shi a kawo shi cikin addini to wannan idan mutum yayi to kaga ya fada cikin sharri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalalah dukkan bid'a bata ne mun riga mun yi bayani a karatun da ya gabata menene bid'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan bid'a bata ne wannan kullu bid'atin dalala da aka ce wannan ba kullu kulliya bane kullu juz'iyya ne malamai sun riga sun kasa sun ce kullu ta kasu gida biyar ma akwai abin da ake nemi ya ce kullu ana nemi komai ne ba kun ce bid'a ba ko ce bid'a ake nemi ba duk wanda ya ce maka kullu bid'atin dalala ya zauna a wajen dukkan bid'a bata ne ba za a ware ba babu bid'atul hasana babu bid'atul sayyi'a yace duka ɗaya ne in yace duka ɗaya ne to zai sha wahala addini ma sai ya daina yi saboda duk komai da yake bid'a ne duk abin da zai na addini sai bid'a ne a ciki akwai bidiyoyi a ciki saboda haka abin da malamai suka gane hadisin cewa suka yi wannan da aka ce kullun nan ba kullun kulliya ba ne kullun juz'iyya ne akwai abin da bid'a ne kirkiren abu ne fararre ne wanda shi ne bata din akwai abin da kuma bid'a ne amma ba bata bane kuma za a yi shi to haka malamai suka raba saboda ka je wajen malamai kai karatu sai ka gane wanne ne kullu take nufi in kai da kanka kuma sai ka yi irin nasu ka ce komai ma bid'a ne kowa me kuma gashi kana ta aikata bidiyoyin kata kata sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni nafi cancanta akan kowane mu'mini akan kansa wato duk abin da ya same ka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai jibinci lamarinka shine maulanka shine ya zama jibinci lamarinka a cikin dukkan lamuranka annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum Annabi sallallahu alaihi wasallam shine majibincin lamarin kowane mu'mini shi zai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka malan wanda ya mutu ya bar dukiya fa li ahlihi sunayya lakum in mutum ya rasu ya bar dukiya to iyalansa za a raba nasu ne mana amma wa man taraka dainan wanda ya bar bashi aw daya'an ko ya bar iyalan yara kanana ba abincin da za su ci fa ilayya wa alayya to wannan zuwa gare ni ne kuma a kaina ne zuwa gare ni ne kuma a kaina ne saboda ka ni zan dauki ni zan jibinci lamarin su to in kai ahli sunna ne ya kaje su ka zama in ka zama jagora cikin mutane to kai koya kai koyi da irin wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya rasu ya bar dukiya sai ka ce to wannan ne iyalansa ne a jara ba musu idan ya bar bashi sai ka ce to kai kuma bashin nan naka ne kai zaka dauka kai zaka biya masa amma kai kana jagora in dai ka hadisi sunna ne da gaske ko ya bari iyalai a rasayin da za a yi suka ce kai za ka dauke su yadda alaihi salatu wasalam ya ke gina. To wannan shi ne halin musulunci, ba mutum ya rasu a zo kawai ana kokarin za a sallace shi a binne shi ba bincika ma ana bin ka bashi ba, ga bashi ba a kansa ba bincika ba, ba halin musulunci ba ne wannan. Ga iyalansu sun yi yawa, jagororin suna gani, amma ba wanda zai magana ya za a yi da iyalansa ya za a yi ya za a yi. To wannan ba sunna ba ne, sunna ta alaihi salatu wasalam shi ne a bincika a ji halin da suke ciki, in na taimako ne a taimake su. Sannan sai ya ce hadisi na ƙarshe kuma ya kama na nan shi ne hadisin da ya gabata a cikin babin da yake magana a kan kiyaye sunna na Irbad bin Sariya, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikinsa cewa yana mana wasiya da mu ji tsoron Allah da mu bi umarnin da Allah ya bamu, ko da kuma an ɗora mana bawa ne a kanmu. Sannan wanda ya rayu da yawa a cikinmu zai ga saɓani da yawa, amma ka yi riƙo da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnan kalifofinsa shiryayyu, ka riƙa ka ciza. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu da fararrun abubuwa, dukkan wani fararren abu fata ne shi ne bid'a ke, saboda ka ba a so ka yi bid'o'i ka kawo su cikin addini wanda ba sa ciki, kamar kafir da musulmin nan da muka faɗa, ka bi lokacin dukkan musulmin da bai kungiyar ka ba kafiri ne, wannan ba a cikin musulunci, sabon abu ne kake jira ka kawo shi a cikin musulunci, kaga wannan sabon abu ne da kake jira. Ko kuma ka fito ka ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah bai zama musulmi ba sai ya yi imani da irin tauhidin da kai imani da shi na uluhiyya da rububiyya da na asma'u wa sifat, in bai yi imani da wannan ba ya zama kafiri. To wannan ba musulunci ba ne ba, musulunci bai san da wannan ba. Wannan shine ƙarshen babin, kuma insha Allah karatun na gaba za a ji Imamu Nawawi ya kawo bid'o'in ma, ya ce akwai abun da hasana ne akwai abun da kuma sayyi'a ne, akwai sunna hasana akwai sunna sayyi'a, tashi akwai abun da zaka ke kira ka samu lada, akwai abun da zaka ke kira kuma ka samu lada, saboda ka an rarrabe su. Duk wanda yake kuma zai hade muna fada, duk wanda yake zai hada ce kullu bid'atin dalala kullu kulliya ne, to zai sha wahala ba zai gane komai ba. Malamai su suka yi bayani suka ce kullun nan zaka su gida gida, abinda makaranta ne dai Allah ba mu ladan sa, abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allah ya gane da mu gaskiya ya ba mu ikon binta, Allah ya hana mu bin ƙarya, Allah ya sanya mana ganin girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamuran mu, duk adadin da zaka yi shi babu annabi Muhammadu aikin banza ne, saboda haka muna roƙon Allah ya dawwamar da mu da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim, nahmadu rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.